sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Litini 29 ga watan Yuli Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Maiyayi da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran
Sai Ibrahim mai ga kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza arewa maso gabashin Najeriya a jiya Lahadi a cewar jami'ai Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa Dan Coats ya yi murabus bayan ya kwana shekaru biyu yana aiki. An samu tankiya a garin jiya Lahadi a Hong Kong yayin da masu zanga-zanga ke ƙaraba zuwa akan titunan birnin kana suna bijirewa 'yan sanda.
Kanun labaran kenan. To bayan cikakkun labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan kashe mutane wajen 65 da ɗan Boko Haram suka yi a jihar Borno a ƙarshen mako. To ko ina sojoji suke a lokacin?
Sojoji muna tare da su abun ya fi karfin su so masu gudu. Muna tare da su.
To Allah shi kyauta. Za kuma a ji cewa hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya ta yi taron sasanta al'ummomin kan iyakoki na jihohi wajen bakwai da ma jamhuriyar Niger.
Za ka ga ɗakin da ma nake kwance rabin shi Najeriya daga shi Niger. Sai wajenmu za ka samu haka ne. Rabin gida cikin Najeriya rabin cikin Niger. Amma ana nan zaune lafiya.
To Allah ya sa kamar kowace ranar Litini Sarfilu Hashim Gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Maiyayi. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza a arewa maso gabashin Najeriya a jiya Lahadi a cewar jami'ai. Lamarin da ya sauya adadin farko da aka ce mutane 23 suka mutu. Shugaban karamin hukumar Bulama Muhammad Bulama ya tabbatar da mutane 65 suka mutu kana wasu 10 kuma suka jikata. Kana ya ce yana ganin wannan harin martani ne da Boko Haram ta kai bayan 'yan ƙauyen sun kashe mutane 11 na mayakan Boko Haram a makon da ya gabata. A makon da ya gabata kuma ne 'yan Najeriya suka cika shekaru 10 da fuskantar hare-haren Boko Haram da suka hallaka sama da mutane 30,000 suka fidda miliyoyin mutane daga gidajensu kana suka haddasa matsalar bukatar taimako a duniya. Kungiyar ta 'yan tsaron ra'ayin Islama ta yi fice wurin garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta da kuma sakawa matasa maza da mata bama-bama a jikinsu su kai hare-hare a kasuwanni da wuraren ibada da ma wurare masu cunkoson jama'a. Kungiyar 'yan ta'addan da take yada tsauraran ra'ayin Islama. Tana kuma kalubalantar ilimin nasara kuma ta musunta ikirari da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi cewa ta murƙushe su. Rikicin Boko Haram da ya shiga kasashe da ke makwabta da Najeriya da suka hada da Niger da Chadi da kuma Kamaru. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa Dan Coats ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru biyu akan wannan aiki kana yana aiwatar da wasu shirye-shirye masu cin karo da manufofin fadar White House. Wani saƙon Twitter da Trump ya fitar a jiya Lahadi na cewa Coats zai ajiye aiki a ranar 15 ga watan Agusta. Ya gode wa Coats da aiki da yi wa ƙasar. Shugaban ƙasar ya ce zai naɗa ɗan majalisa na Republican daga jihar Texas kuma mai biyayya ga shi Trump ɗin da ake kira John Ratcliffe ya maye gurbin Coats. Trump dai ya kwatanta Ratcliffe a matsayin mai mutunci tsohon Attorney General na Amurka wanda ke da kwarewar da zai iya yin kyakkyawan jagoranci da kuma zaburar da kasar da yake matukar kaunarta. An samu tankiya a daren jiya Lahadi a Hong Kong yayin da masu zanga-zanga ke karaba zuwa akan titunan birnin kana suna bijirewa 'yan sanda da suka jefa musu barkonun tsohuwa da albarusan roba a cikin sa'o'i da dama. yayin da ake ci gaba da samun arangama tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zanga an harba wani nau'in iskar gas da aka taba amfani da shi a baya a matsayin mataki na ƙarshe domin hana masu zanga-zangar isa ofishin wakilin China wanda aka lalata a makon da ya gabata masu zanga-zanga da sun kwashe sa'o'i da dama suna neman isa wannan guri amma daga bisani sun ja da baya yayin da aka sakar musu hayaki mai sa hawaye yawancin masu zanga-zanga da sun ce sun lashe takobi za su ci gaba da bijirewa wannan gwamnati da ta kawo tsaiko ga jirin gwanon lumana da ke jan hankali akan kafa tsarin zabe ta hanyar demokradiyya da kuma neman kafa kwamitin bincike mai zaman kansa akan yadda ƴan sanda ke gudanar da ayyukansu ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe kwanaki yana cecekar dan majalisa daga birnin Baltimore dake gabashin Amurka kuma babban jami'i a majalisa Elijah Cummings bayan bakar fata ba Amurkin yayi Allah wadai da yanda gwamnatin Trump ke yi wa bakin haure akan iyakar kudancin kasar da Mexico a wasu jerin sakonnin Twitter dake biye da juna Trump ya kira Cummings mai shekaru 68 da haihuwa dake wa'adi na 13 a majalisar wakilai mai matukar tsangwama kuma ya ce gundumar da yake wakilta tana cike da abun kazanta beraye da kwari Trump ya kuma ce gundumar da Cummings ke wakilta ita ce mafi muni da tsananin hadari fiye da inda gwamnati take tsare da bakin haure wanda suka tsallako kan iyakar zuwa cikin Amurka ba tare da izini ba sai dai kididdigar gwamnati ta nuna abun hannu da kuma farashin gidaje a gundumar da Cummings ke wakilta da ta hada da yankin da talakawa suke da yawa da kuma wato a Baltimore kenan da inda masu hannu da shuni ke zaune a cikin birnin ya haura matsakaicin mizani na kasa ƴan sanda a Moscow sun tsare sama da mutane masu zanga-zanga 1,300 a cikin wuni guda akan zargi da ake musu na aikata ba daidai ba yayin da ake shirin gudanar da zabe a birnin a cewar masu sa ido akan zabe masu zaman kansu wanda suka shaidi yanda ƴan sanda suka afkawa masu zanga-zangar jama'an ƴan sanda sun saka kayan damara suka yi amfani da kulake akan masu zanga-zangar da suka taru a wajen babban zaure na birnin a ranar 27 ga wannan watan Yuli kana aka tsare su a cikin yanayi na tashin hankali ƴan sanda suna ci gaba da afkawa masu zanga-zangar da suke tafiya zuwa wani wuri daban a cikin birnin wato babban birni na Rasha suna ihu suna cewa Rasha babu shugaba Vladimir Putin da ƙarshe macen nan da aka shirya za ta maye gurbin gwamnan Puerto Rico a makon da ya gabata yayin da ya murabus ta faɗa a jiya Lahadi cewa ba ta son wannan aikin ina nana ta cewa ba na son wannan aiki ko kuma ba na son in zama gwamnan wannan wato wuri in ji sakatariyar shari'a da ake kiranta Wanda Vasquez ta rubuta a shafinta na Twitter ta ce wannan sanarwa ce a hukumance tana mai cewa tana sa ran gwamnan zai duba ya gabatar da wanda zai rike wannan mukami na sakataren jihar kafin ranar 2 ga watan Agusta ta ce ta kuma faɗa masa wannan batu a ranar Laraba ne gwamnan Ricardo Rezello ya sanar cewa zai sauka daga mukaminsa a ranar 2 ga watan Agusta biyo bayan gagaruman zanga-zanga wanda aka kwashe makonni 2 ana yi lamarin da ya bankado wata hira da Rezello da mai bashi shawara suka yi inda suka ci mutuncin mutane ciki har da mata da waɗanda mahaukaciyar guguwar Maria ta rutsa da su
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a labarunmu da suka gabata, shekaran jiya ƴan kungiyar nan mai tsatsauran ra'ayi ta Boko Haram suka kai wani ƙazamin hari a yayin wata jana'iza a wani ƙauye a jihar Borno. Inda suka kashe mutane 55 inji gwamnati ko kuma 65 a cewar sauran majiyoyi masu tushe ga wakilinmu Haruna Dauda da wani ƙarin hasken da ya hada mana kan wannan musibar
yi wasu da ake sun cewa ayan kungiyar Boko Haram ne sai kai hari kan kauyen Badu dake karamar hukumar Ganze a jihar Borno wanda suka halaka mutane kimanin 55 da kuma raunata wasu da daman gaske. Wannan hari da ya auku ne da misalin karfe 10 zuwa 11 na safiya a dai lokacin da aka ce wasu daga cikin mazanan garin suna jana'izar wata mata da tara su yayin da ayan kungiyar Boko Haram din suka farma su suka kuma dinga harbin kan mai uwa da wabi yayin da aka dinga kama wasu ana yi musu yankan rago. Ayan makonnin nan dai ayan kungiyar Boko Haram din sun zafafa kai hari haransu wanda ko a daren Alhamis din da ta gabata sai suka kai wani halin kan jami'an soja dake garin sansanin yan gudun hijira da ake kira da Lori Kam wanda suka kuma kwashe kayayyakin abinci sai dai bayanai na nuna da cewa basu taba kowa a sansanin ba. Tunin dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zarci garin na Ganze don jajanta al'umman da wannan iftila'in ya shafa. Ga mu abin da ke cewa
55% have lost their lives resulting from Boko Haram attack. We personally came here to condone them. I sincerely sympathize with the families.
Ece kimani mutane 55 ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan hari na ayan kungiyar Boko Haram din. Kuma mun zo musamman ne don mu jajanta musu da mai musu ta'aziyya game da waɗanda suka rasa rayukansu. Kuma yanzu hakan zamu koma gida don mu rana taro kan harkokin tsaro don samu mafita kan wannan lamari dake addaban mu har yanzu.
For those that felt forced into this act, government is willing to strengthen the operation corridor that has been established by the federal government.
Gwamnan ya ce waɗanda suke ji an tilasta musu ne da shiga wannan harka. Gwamnati a shirye take ta taimaka musu wajen wannan shiri da gwamnatin tarayya ta bullo da shi da ake kira Operation Step Corridor idan har za su aje makamansu. To ko ce amma ka wannan hari a garin da Ganze ga dai wasu mazauna wannan gari
bayan su mun bi mun tafi sannan kafin zamu same su babu sun hada da Boko Haram nan hannu kuma mun fara taimakon su mun ga gontrop guda 5 kuma sannan abun ya fi karfin mun ba mun a hannun Boko Haram muka gani gontrop kamar karfe 10:11 na rana shi yasa ne muka gani mun ma mun gudu.
Ina sojoji ku?
Sojojin muna tare da su abun jafi karfin su soma sun gudu muna tare da su mu abun da muka kawo da a hannun mu a motar mu muka sa abun da muka kawo 26 akwai wanda sun ji ciwo guda 10 mun kai Maiduguri General Hospital garin masu birkice karfe 5:00 nan
sun da Boko Haram sun je wani kauye sai aka kira mu muka je a wajen babu an kakkashe mutane a wajen sun kakkashe yara har sun zauna ta abunan shitra sai suka saki suka zo suka kakkashe mutane suka yanka wayan su mutane guda 2 cikin ramin a cikin kabare sai nan mu muka je sai mun samu gawa wajen diyawa gawaki baya da yaka saboda mun gana wajen guda 9 mun gana daya mun gana uku mun gana daya mun gana biyu haka muna kwashewa sai
mu
a jeji a cikin kwa wajen kogi.
Wasu mazauna garin Ganze kenan ke bayyana abin da ya wakana a ranar Asabar sakamakon harin da ake yan kungiyar Boko Haram sun kawo musu suka halaka mutane da aka kiyasin cewa da dinsu ya ta sama 55. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya sauke daga batun Boko Haram kuma sai na sasanta kan iyakoki inda hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya ta yi wani taro a Kano na sasanta kan iyakokin al'ummomin jihohi 7 musamman ma na Sokoto da Zamfara da Kebbi a Najeriya da ma wasu al'ummomin da ke jamhuriyar Nijar waɗanda ke da iyaka da Najeriya. Bayan taron wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da babban jami'in Safiyo da kula da kan iyakoki na jihar Kebbi Alhaji Kabiru Ibrahim Argungu wanda Mahmud ya tambaye shi musabbabin yawan rashin jituwa tsakanin al'ummin wato yankin su sai ya ce
rashin fahimta ce kuma mun fahimci juna tsakanin mu dama akan wani wuri ne zaji ne anan sanyin da wanda a border town ne da ita Argungu local government wanda yake wannan tun kafin ma a jihar Kebbi akwai wannan matsalar
amma iyakar ku da Sokoto
so akwai wannan matsalar tun kafin ma a jihar Kebbi to kuma mun zauna mun fahimci juna illa dai abin da ya kamata a zo a raba din ne shine ake ta kokari a ga yadda za a yi a zo a raba domin a samu kowa ya san ga nashi sannan kowa wani kada ya shiga na wani
wannan kuma na fahimce ka daji ne mai girma kuma watakila al'ummomin da suka yi kan iyaka kowa yake ikirarin mallaka kenan
daji ne dama ake ikirari dama kuma ka san irin haka akwai shiga mutane kowa kokari yake jawo nashi ya ce wannan ya ce waye to ita kuma hukumar shata iyaka dama tana da ka'idodi waɗanda an ka gindaya akwai gehen tambol ma can wajen Dodoro mun yi magana kasuwa ce wadda babban kasuwa ce to ina jin wasu abubuwa da suka shiga tsakanin su yan kasuwan sai suka baro gehen Sokoto suka dawo gehen Kebbi don titi ne ya raba titi wannan kuma titin gwamnati da dai shine raba wannan da wannan shi yasa kaji ana wadannan korafi korafi kuma wannan shi ma mun fahimci juna tsakanin mu da su asali ma inda ya kama ji tarihin ke ai ka san kebi ita kebi kingdom ai ta kai hasson gai hai president Burkina Faso do tuna ciki to amma ka san saboda turai mulki mallaka suka zo ka shata iyaka suka gindaya suka ce wannan faransa wannan najeriya to amma duk da hakan ga muna da wannan kuma wannan bamu da matsala tsakanin su yanzu ma ba da ma da dadewa ba akan harkar hulɗa gwamnatin jihar Senator Abubakar Atiku Bagudo ya je ya yi magana an tura mun je can Nigeria Niger Joint Commission amma an ba da dama da cewa a buɗe wannan abin ga hanyar kasuwancin tsakanin Doso zuwa Najeriya wanda yake ma gwamna ya yi titi ta yadda za ka ga wajen sa'a biyar yanzu cikin minti 30 ka yi ta an yi tituna an yi kawo abubuwan kyautata rayuwa ga kasuwa nan an yi sabuwa.
Wato kamar wani daji ne aka mai da shi kasuwa ko wani garuruwa ne aka mai da kasuwa
don? Garuruwa ne waɗanda suke cikin tarihi suna nan amma layi ya zo ya raba su. Kamar sai za ka ga ɗakin da mawa ne ke kwanciyar rabin shi Najeriya rabin shi Nijar. Sai wajen mu za ka samu haka ne in sai wajen ba caka in ka ce za ka iske rabin gida cikin Najeriya rabi cikin Nijar. So kaga amma ana nan zaune lahiya lo illa dai wannan layin
da ma abin da nake son tambaye ka ya zamanta cewa take kasancewa tunda an
suke ba wannan matsala ba matsala ku tsakanin su ba kama sanin cewa akwai shi illa dai
a yanayin dangantakar aiki tsakanin ku da watakila jama'a irin naku da ke aiki da gwamnatin jamhuriyar Nijar.
Sai mu ke tare da su zamu waye program da su birnin Kebbi da Najeriya da Benin za su zo birnin Kebbi za a yi wani program a nan birnin Kebbi na kare zankon zumunci a tsakanin mu.
Menene za ka iya cewa kalubalen tafikar da wannan aiki na kuna ta kula da kan iyakoki?
Kalubale shi ne gwamnatoci su ɗauki nauyin waɗanga abubuwa su ba da kayan aikin da za a je a yi waɗannan abubuwa. Ana buƙatar motoci waɗanda ka iya shiga daji. Wani wurin da kake tunani ƙafa ba za ta je ba. Sai mashin ko mota wadda take na da giya liba mai four wheel drive ita ke zuwa. To in matsalar a ce motar da an nan ta yi kusan shekara 10. Kaga ba ta iya irin waɗannan ayyuka su shine mun kai kira ko ga lokacin da cewa su mataimakin gwamnati da suke sune shugabannin waɗanga shata iyakoki na jihohi su yi su diriya mu da idon rahama su zo su kawo waɗanga abuwa domin a samu sauƙin shiga da hice.
Gaida mamu da yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe guda Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar na cewa an kwace musu filaye da gonaki har ma da wasu gidaje da suka gada tun iyaye da kakanni kuma suke dogaro da su domin tafiyar da rayuwarsu. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, mun sake waiwayar wannan batu ne sakamakon wani hukunci da wata babbar kotun jiha ta yanki wadda ta bayar da umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan da kamfanin Mustali yake a waɗannan gonaki da aka shigar da ƙara a kansu. Har sai kotu ta gama sauraron ƙaran ta kuma yanke hukunci. Ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne ɗaya daga cikin lauyoyin da suka jajirce domin taimakon waɗannan al'ummomin yankunan gagarawa su latan karkar garki da kuma taura, Dr. Nasir Adamu Aliyu, ya yi mana bayanin yadda suka shigar da ƙaran da kuma buƙatar da suka miƙa wa kotu har aka kai ga samun wannan nasara a matakin farko. Wannan aiki da yi da gwamnatin jiga ta amincewa kamfanin Mr. Lee domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake ya shafi gonaki da filaye na kusan mutane 3,000. Kuma bayan wannan hukunci na kotu, wakilin murya Amurka a yankin ya yi tattaki zuwa gagarawa domin jin ra'ayoyin su mutanen da wannan aiki ya shafa, kamar yadda za ku ji daga bakinsu.
Sunana Wada Bello Kore Sabuwa Karamar Hukumar Gagarawa, kuma chairman ɗin ƴan gwagwarmaya a ƙiyayya da muke ma'aikin Mustali.
Gashi an ce kotu da kuka je wajen ku 15 da kuke ƙiyayya da wannan tsari na an kanda mai gonakin ku za a yi wannan aiki na Mustali. Kotu ta ba da order ta ce kamfani ya dakata sai an saurari wato waccan shari'a an gane ku ne da gaskiya ko gwamnati. Ya kuka ji?
mun ji dadi 100% don a yanda muke zato ne ma muka dan samu ku don mun so a ce an dakatar da aikin kamfanin kacakap domin yanda muka ga kamfani yanzu ya shiga gonakin yan gayar malam wanda ba su karbi ko kudin ta ko kobo nasu ba a da gerin su da dawon su da ridin su yanzu ana nan ana nike musu shi to mun so a ce kotu ta dakatar da su amma haka ma yanzu mun yi godiya ga Allah kuma mun gode maka Allah kara maka kotun nan daraja da muka samu wannan kuri-kuriyar ma order din kuma haka muke ma jajirtattun lauyoyin mu addu'a Allah ya kara musu karfin imani kuma da su ma jajirtewa akan wannan shari'a
yanzu kusan mako biyu kenan da aka bada order kun kuma kuna shuka a gonakin ku kuma an gama shuka shi kenan sai dai a tankar gaba
yanzu an fara shiga gurin da nufin za a shuka shi domin a yau din nan ma na samu labari kamar irin su Sa'adu da irin su Ahmad Dankoli sun tura aje a shuka musu gonakin su domin saboda duk da dai mutanen suna nan da rakin su a wurin to amma ko ni din na ba su shawara kar su taba rakin wannan domin ba mu san ba shawaran da ita gwamnati za ta bullo akan wannan rakin ba saboda haka na ce su shuka iya da su tukunna kafin
an dasa rake ne wurin
an dasa rake a wurin na ce kar su taba wannan rakin mai yiwa ko kamfani ko su gwamnati za su nemi zaman da za a yi akan wannan rake nasu to amma na ce kar da su taba zuwa dan wani dan takaitaccen lokaci tukunna mu ga me za su yi aka
to akwai gurin da ba a shuka raken bane kuma anan su za su shuka nasu amfani
akwai gurin da ba a shuka rake ba amma an yi haro wurin kuma shi ma za su shuka da izinin Allah domin ka san duk abin da ya kawo dan jinkiri ma daga bada order nan wahalan da muka samu kanmu akwai karamin karfi dukkan su masu karamin karfi ne kafin ka samu wanda zai zo ma fudar wurin ma ka shuka aiki ne to shine ya kawo jinkiri ma ba a shuka shi har zuwa yanzu ba kuma ana nan sha Allah za a shuka shi da izinin Allah
to ba ku samu wata turjiya ko barazana ba daga su mahukuntan kamfani tunda ga kayayyakin aikin su can suna tsakare aiki ko kuma yanzu ko kotu ta ba ku wato dama ku je ku shuka ba a sami wata mushkila ba
to kamar zuwa yanzu dai ba su gaya min sun samu wata turjiya ba tunda ni ba area nake ba ina daga gefe can ina kora sa ba su kuma suna garin Shiro ma ba su samu wata turjiya ba zuwa yanzu dai ba su gaya min an samu matsala tsakanin su da jami'an tsaro ba tukunna amma dai ina
shi jami'an kamfani
ko jami'an kamfani su kan jami'an kamfani dama ba za su iya jan wani abu sai dai a ce jami'an tsaro domin su suka zo suka jibge suna ta harbe suna mana barazana a wannan area to amma dai yanzu babu labarin haka
sunana Muhammad Rabiu Mikael Adamu garin Shiroma Gagarawa ni ina zuwa kota a kullun kuma wannan shiga da muka yi gaskiya nayi wa Allah godiya kamar yadda naji a bakin shi mai shari'a ya faɗa cewa an ba mu dama mu yan kwamati da aka lalata wa gonakin mu mu je mu noma gonakin mu sannan kuma yace zai ba mu takarda ta sheda kot sai tace mu je mu aiki a wannan gurin kuma an ba mu takarda a hannunmu a yanzu haka
ta wannan ko ita order da ta bayar kenan
yawa order da ta bayar ba wai ni kadai ba ma tukunna duk mutanen da suke garin mu wato garin Shiroma kenan al'aksar duk mutane ma baraka suke mana cewa kai ba mu zata haka ba waɗanda suka karɓi kuɗin ma suka ce da mun san magana da kuke gaya mana na za a yi shari'a kar mu karɓi kuɗi wallahi da mu karɓi kuɗi ba wannan karɓi kuɗi ta cuce mu dole suka mana suka tirsasa mana suke mana barazana da za su kwace mana amma in kuka gaya mana dai muka kamar ba haka bane ba amma
yanzu ka shuka ta ka gona
yanzu shuka ta tana nan ta fito a cikin gonata kuma insha Allah
kuma da kafin gabanin umarnin kotu baka iya zuwa ka shuka
ne ina kuwa ba zan je ni ne nake shari'a lokacin da muka naje lokacin da aka je da katafila za a ture min bishiyoyin gona naje ni ce musu to kar mutun ya kuskure ture min gonata ni gonata a gaban kotu take saura ka ni kawai gonata ban sayar ba kuma ba ta sayarwa ba ce so shikenan sai aka ce to he suka ce to sun bari he muka tafi waye gari bayan yan kwana biyu sai aka kira ne police station cewa DPO yana nema na naje ni sai ke cewa to su wani abun su ma gwamnati ce ta sa kaza kaza saboda ba za su iya ce mana ba kar ayi amma ayi hakuri abu a cikin laluma to a wannan ranar ya aka sake tura katafila ita ta ruhe min gonar wannan to da nazo yara suke fara bani labari an ture ma bishiyoyin gonarka naje to shikenan ai ni kayana tunda yana nan ba gonar aka dauke ba tana gaban kotu insha Allah da yardar Allah sai an karba mun haƙina kuma gaya kuma Allah ya bamu dama yanzu mun je mun fara shuka a cikin gonakin mu su lawoyin da suka jagoranci irin su doctor Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa
sunana Aminu Muhammad dan Madai wanda aka sanya da Aminu Mai Silba ni ne sakataren wannan committee na kungiyar rahin amincewa da noma da ke na gagara local government kuma naji dadi nayi farin ciki mutuka game da yanda Allah ya bamu nasara ta farko wanda muka fara gani a wannan lokaci ina cikin kotun na kuma halarci kotun na kuma ji dadin abin da ya faru kuma muna fatan ubangiji Allah ya kara bamu nasara ta gaba
to yanzu tunda kana cikin kaje ka shuka ne tunda kotu ta ce ku je za ku iya shuka wato gonakanku
yanzu haka mun baro mutanen mu a cikin rake suna shuka gonakinsu kuma da ikon Allah muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare raken sa ya barwa manoma gurin su su noma amfanin da muke mu'amala da shi gero da dawa da soprodo da dai sauransu abin da muke mu'amala da shi na rayuwa na wannan gurare abokai na ɗan kwamati akwai masu gonaki kusan mutum 8 tara haka kuma yanzu haka mun bar su a wannan ruwan da aka yi na jiya mun bar su a cikin wannan guri suna ta shuka amfani gero da dawa da kuma ya so burodo a cikin wannan rake saboda haka muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare raken sa ya barwa manoma gurin da suke amfanuwa da hini na gero da dawa mu ci gaba da amfani kafin kotu ta yanke hukunci na gaba
ya zuwa yanzu dai tunda ka ce kun fara shuka babu wani tirjiya daga bangaren
to alhamdulillah an tsaro ko kamfani alhamdulillah a yanzu dai har yanzu babu wani jami'in tsaro ko daya da muka samu ya nuna mana tsoratarwa ko kaman yanda suke mana da a yanzu haka muna fatan suna bin umarnin kotu domin a yanzu haka akwai mutanen mu ko babu wanda ya kawo korafin cewa jami'in tsaro daya ya kawo masa abin da zai tsoratar da shi ko ya cutar da shi
masu raro kun dai je da ta kasance akan batun da kaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da wasu al'ummomin ta da ke yankunan kananan hukumomin Gagarawa da Silatan Karkar da Garki da kuma Taura daga yau zamu sake jingina wannan batu mu bar kotu ta yi aikin ta idan kuma an sake samun wani ci gaba zamu sake waiwayar wannan batun domin mu sanar da ku sai a kasance da mu a wani sabon shirin da zamu kawo muku a mako mai zuwa yanzu a madadin waɗanda duk aka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kuwa gaida abban iyo yanzu kuma ga baba yaku mai iri da labaran duniya amman fa a takaice
mayakan hanyar boko haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza arewa maso gabashin Najeriya a jiya Lahadi a cewar jama'ai lamarin da ya sauya adadin farko da aka ce mutane 23 suka mutu shugaban karaban hukumar Bulama Muhammad Bulama ya tabbatar da mutane 65 suka mutu kana wasu 10 kuma suka jikata kana ya ce yana ganin wannan wani hari ne na martani da kungiyar Boko Haram ta kai bayan ƴan ƙauyen sun kashe mayakanta 11 a makon da ya gabata Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa Dan Coats ya yi murabus bayan ya kwana shekaru 2 yana wannan aiki kana yana kuma aiwatar da wasu shirye-shirye masu cin karo da manufofin fadar White House. An samu tankiya a daren jiya Lahadi a Hong Kong yayin da masu zanga-zanga ke karaba zuwa akan titunan birnin kana suna bijirewa ƴan sanda da suke jefa musu barkonin tsohuwa da albarusan roba a cikin sa'o'i da dama yayin da ake ci gaba da samun arangama tsakanin ƴan sandan da masu zanga-zanga an harba wani nau'in iskar gas da aka taba amfani da shi a baya a matsayin mataki na karshe domin hana masu zanga-zanga isa a ofishin wakilin China wanda aka lalata a makon da ya gabata Shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe kwanaki yana cecekar dan majalisa daga birnin Baltimore da ke gabashin Amurka kuma babban jami'i a majalisa Elijah Cummings bayan bakar fatan abba Amurkin yayi Allah wadai da yanda gwamnatin Trump take yi wa bakin hauri akan iyakar kudancin Amurka da Mexico.
To jama'a da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hansi yanzu a madadin baba yaku makeri da sidi wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan wannan lokacin ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke cewa sai kuma da hansi.